sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litini 14 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Niger an shirya wani taron ankarar da matasa kan yadda za su ci moriyar siyasa cikin mutunci da kwanciyar hankali.
Gaskiya kai wannan tahiya ni in ba din da na zo ma cikin wannan zaman da muke nan gai ba wannan inci na ma na harkar siyasa ban san shi ba. Amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiya ta da kyau cikin siyasa.
Kamar kowane hantsin ranar Litini yau ma za a ji shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Najeriya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare iyaucin Ukraine da kuma kimar yankin kasar. A daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Russia take yi na dada zama abin da ke iya yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Biden ya yi magana ne ta wayar tarho da shugaban na Ukraine daga Camp David inda yake hutun karshen mako. A daidai lokacin da jami'an kasashen yamma suke kara nuna fargabansu kan yiwuwar shugaban na Russia Vladimir Putin zai kai hari ma wannan tsohuwar jamhuriyar da ta kasance cikin tarayyar Serbia a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A takardar sanarwar fadar White House ta ce Biden ya bayyana karara wa shugaba Zelensky cewa Amurka za ta mayar da martani cikin gaggawa tare da kawayenta da kuma abokan hulɗarta ga duk wani zalunci da Russia za ta yi wa Ukraine. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta. A ta bakin sojin, kungiyar ta'addanci masu dauke da makamai sun kai hari kan sansanin Niafunke da safiyar jiya Lahadi. Suna masu amfani da kalmar da aka saba amfani da ita wajen bayyana masu da'awar jihadin. Sanarwar ta kara da cewa an kashe mutane biyu a bangaren dakarun Mali da ake kira fama a takaice, yayin da kuma wasu biyar suka mutu daga masu kaifar makin. Mutuwar ita ce ta farko da sojojin Malin suka bada sanarwarta tun daga 5 ga watan jiya na Janairu, lokacin da aka bada rahoton cewa an kashe mutane 6 yayin da aka yi arangama tsakanin watan Nuwamba da na Disamban bara. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Isra'ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwannin da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman ɗarɗar domin shawo kan tarzomar da ake yi a tsakanin wasu Yahudawa 'yan tsananin kishin ƙasa da Falasɗinawa mazauna wuraren. An yi yamutsin ne a garin Sheikh Jarrah mai fama da Koramniya, inda arangamar da aka yi bara ta haddasa wani yaƙin kwana 11 a tsakanin Isra'ila da mayakan sakan ƙungiyar Hamas a yankin zirin Gaza. Dandazon iyalan Falasɗinawa a garin na Sheikh Jarrah da sauran masu makwabtaka a gabashin birnin Kudus suna cikin hatsarin yiwuwar kungiyoyin Yahudawa 'yan kamawuri zauna za su tada su daga wurarensu, yayin da kuma tankiyar da ake yi a tsakanin sassan biyu take rikidewa zuwa tarzoma. A rangamar baya-bayan nan ta barke ne dai bayan da a ƙarshen mako aka kona gidan wani ɗan kamawuri zauna.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda aka shirya ma matasa taron koya musu yadda za su riƙa ɗago masu yunƙurin ci da gumin su da kuma yadda za su kauce musu. Salabar ma gare ka.
Lura da mahimmancin gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen yada manufofin jam'iyyun siyasa a fagen siyasar Jamhuriyar Nijar. Yasa kungiyar Alternative Espacito yayin shirya taron horo ga wasu gumman matasa don ganar da su hanyoyin kauce wa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke ci da gumman magoya bayan su. Kamar yadda mamba a kungiyar ta Alternative Kakatu da Gwani ya bayyana min.
Ana zancen kullum ya matasa za su kawo gudunmuwar su cikin harkar siyasa a ƙasar mu ta Niger. Su kawai in ana zabe ne ake ce musu su zo su yi kaza da kaza, ana wariya da su. Ya za su yi su gane wansu abubuwa, miye ne siyasa ta kuma tun da kana so kai siyasa dole sai kai da kanka kana da sani.
Mu'amala ta tsakanin matasa da shugabannin jam'iyyu da batun ƴancin matasa a jam'iyyun siyasa da haƙin da ya rataya a wuyan su a jam'iyyance na daga cikin abubuwan da aka tantauna a kansu a ranakun farkon wannan zama. Rashida Ango na wakilcin jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta bangaren adawa a wannan haduwa.
Gaskiya kai wannan tahiya ni in ba din da nazo ma cikin wannan zaman da muke nan gaiba wani inci na ma na harakar siyasa ban san shi ba, amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiya ta da kyau cikin siyasa. Raman mun samu karuwa
samun masaniya akan yanayin tafiyar siyasar duniya a yau da hulɗar ƙasa da ƙasa abu ne da ya zama wajibi ga dukkan wani mai fatan jagorancin jama'a a wannan zamani. Saboda haka aka saka wannan maudu'i a jerin abubuwan da za a baje akan teburin wannan haduwa.
Sunana Nuruddin Adamu, ina cikin mutanen da Movement Tous pour la République ya aiko wajen wanga formation. Taron lalle alhamdulillah parce que mun samu mutane da suna da experience kin, ana nan gwada munu menene ya kamata mu yi, menene bai kamata mu yi cikin harkan siyasa.
Wayar da kan matasa a game da tafiyar sha'anin siyasa wani abu ne da jam'iyyun siyasa ka iya yi wa wata karkatacciyar fasara. Mafari kenan kungiyar da ta shirya wannan haduwa ke kare kanta daga dukkan wani zargi.
Lalle wannan abu ne wanda da sun son samu ne su jam'iyyoyin siyasa su za su yi, tunda militant kitsu ne mutanen su ne su ne su. Amma cikin tahiyar ƙasa mu ma kungiyar fara da muna da dama muna ya mu kawo gudunmuwa mu dan mu kama musu cikin aikin da suke yi, ba ce mu su muke ba su zo su kawo wani zanga-zanga a cikin jam'iyyun su. A'a,
bayan wannan taro na tsawon makonni biyu mahalartansa za su yada abubuwan da suka koya domin sauran takwarorin su matasa na jam'iyyu daban-daban ta yadda za a ƙara samun wayoyin matasan da suka lakanci takun da zai kare su daga bangar siyasa ko turin motar siyasa da dai sauran ɗabi'un da ke dabaibaye ci gaban matasa a ƙasar da kashi 70 daga cikin 100 na al'ummar ta matasa ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
‘Yan sanda a gabashin Pakistan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama mutane masu yawa da ake zargi suna da alaka da kashe wani mutum mai taɓin hankali wanda aka zarga da ƙone littafin Alkur'ani mai tsarki. An yi kamen ne kwana guda bayan afkuwar kisan a gundumar Kanewal da ke cikin lardin Punjabi, inda 'yan sanda suka ce wani gungun mutane da suka fusata su wajen 300 suka gallazawa mutumin da ake zargi da aikata sabo, inda suka rika jifarsa da duwatsu suna dukansa da rodi, daga bisani kuma suka rataye gawarsa a bishiya. 'Yan sandan sun ce wanda wannan abin ya wakana a kan shi shine Mushtaq Ahmad, dan shekaru 41, wanda aka bada rahoton cewa ya dage yana ta jaddada cewa bai aikata wannan laifin ba yayin da ake ta kai masa farmakin. Tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya bi sahun shugabannin Taliban jiya Lahadi wajen yin kira ga Amurka da ta sake nazarin shawarar da ta yanke ta bada izinin yin amfani da rabin kadarorin kasar $7 billion da aka rike a kasashen waje, wanda aka ware domin iyalan waɗanda harin 11 ga watan Satumba shekarar 2001 ya rutsa da su. Al'ummar Afghanistan suna jin raɗaɗin da iyalai da abokan arziki waɗanda suka rasa rayukansu suke ji a sanadiyar bala'in na 11 ga watan Satumba. Muna jajanta musu a lafazin Karzai yayin wata ganawa da manema labarai. Duk da haka, Karzai ya ce mutanen Afghanistan su ne waɗanda suka fi rasa iyalansu, saboda haka rike kudaden ko kuma kama kudaden al'ummar Afghanistan din da wannan sunan to zalunci ne da rashin adalci ga al'ummar Afghanistan.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗayan shakata da wannan. Sauraro kada fa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, za mu ci gaba da kawo bayanan matasan kan matsalolin da sukan bijiro a sanadiyar ta'azzarar ƙalubalen tsaro. Matasan sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa, sai kuma Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Nura Mukhtar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Buhari Yunusa Kumuriya, Ya'u Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anas Sani Kafinta da Yasira Yusuf. Yanzu za mu mika na'urar magana ga Ya'u Yakubu Yobe.
Za mu ga wannan abu fa a matsayinmu na matasa, kamata mu yi aiki da kwakwalwa da kuma tunaninmu. Mu tabbatar da cewa wannan abu kawai ana so a gura kawunanmu ne, a haɗa kawunanmu, a kawo mana wasu bambance-bambance waɗanda ba mu san da su ba. In ban manta ba, a yankin arewa maso gabacin Najeriya, wannan abu ya fito, sun fito mana da salo ne, an ga Maiduguri irin bangaren kasuwanci da kuma irin ababen ci gaba wanda jihar Maiduguri take daga ciki. Allah ji kan General Marigayi Umaru Musa Yar'Adua da ya fito da wannan hanya.
Jihar Maiduguri ko jihar Borno?
Jihar Borno. Allah ji kan Umaru Musa Yar'adua ya fito da zai haɓaka wannan yanki, amma sai aka fito mana da abun ta cikin wani sabo ko kuma ta cikin wani salo na siga wanda ake so a kawo mana mu tsangwami junanmu. Sai aka ingiza yaren da suke wannan gefe, wato ma'ana Kanure ko in ce Bare-bari da suke wannan sashi, sai aka yi amfani da wannan damar aka fake aka ce ai yaran su ne suke wannan abubuwa. Sannan yanzu in muka la'akari yadda abun ya dawo arewa maso yammacin Najeriya, sai aka zo neman a gora kanmu mu matasa a sake sauya mana tunani. Sai aka zo da sabon salo aka ce a wannan abu kabilar Fulani ne ke yin wannan abu. To sannan abun ban haushi da ban takaici anan shine in muka yi duba da wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ina kallon waɗannan kabilu bai kamata a ce an ɗauko karin tsana ko tsangwama an ɗora mu al'ummar Fulani yadda za mu huto a cikin.
Idan za mu faɗa wa junanmu gaskiya akan wannan maganganu, hakikanin gaskiya duk da dai ana danganta abun da yare, to amma cewa ai akwai yaran, akwai ɓatagare a cikin yaran. Maganan ɓatagaren nan su ne ake magana a kansu, ba wai maganan cewa kai kana maganan cewa Fulanin gaba ɗaya ba su da laifi ba.
Ba fa na wanke Fulani bane, amma in muka duba abu ne wanda yanzu haka in kaje ka jihar Zamfara, kai ba Zamfara bane, in kaje jihar Zamfara zaka ga duk lokacin da ba Fulani ya shigo koda kasuwa ne zaka ga haushin sa ake ji. Wasu ma bin Fulani suke suna koran su, suna dukan su saboda an ce Fulani sune kidnapper.
Yakubu Yobe bari mu koma kan Adamu, naga kana nema dan.
Wato ni ina ganin kamar duk kuna tuya ne kuna tare albasa, babu waɗanda
inda an yi tuya ba albasa ai tuyar ba ta yi ba,
saboda me babu waɗanda ya kamata mu kalubalanta yanzu illa shugabanni da sarakunan mu da malaman mu su ya kamata mu sa gaba domin me dan su kawo mana wannan dauki, domin wallahi akwai abin da ya faru kwana nan a Yobe wanda yake ba Fulani ne ya je samu gonar shinkafa na noman rani da ake yi ya shiga yasa shanu suka dinga ci a wani kauye da aka kama Fulani, wasu suka gudu wasu kuma aka kama su. Me suka yi? Ɗaukar waya ba Fulani ya yi, wallahi wani ya ce ba zai magana da hakimi ba, a ji a kai ma sarkin gari. Aka kai ma sarkin gari, ya ce kai sorbit ɗin waɗannan talakawanka da aka abinan, ka bar Fulani su cinye abin da za su cinye.
Wai ne ba da wani umarni?
Shugaban wani sarki ba wani abu ne a abu ba.
To ai abu ne. Wannan Adamu? Wato abu ne na waya ba za mu tabbatar da faruwar wannan abun ba, saboda haka ba mu da wata shaida a nan.
Akwai dalilai da yawa.
Ana sani kafin ta samun da ka ci kan wannan domin kusan muna ɗaukar abun bisa tsari.
Gaskiya ne. So, assalamu alaikum. A gaskiya ni abin da nake fahimta ba ma ɓangaren su ba. Wannan al'amarin da yake faruwa a Najeriya dab ake da a koma rayuwa irin ta namun daji. Wato mai ƙarfi ya iya murƙushe mai ƙarfi a duk inda yake. Koma in ce ya murƙushe mara ƙarfi. In ka duba za ka ga yanzu haka ake tafiya, hatta su kansu sarakunan wanda ba shi ake ganin na ƙasa ne bai isa ya faɗa a ji ba komai gaskiyarsa, mara gaskiya zai iya zuwa ya faɗa abin da yake so kuma haka za a yi. To wannan rayuwar gaskiya mu muna ganin kawai addu'a ita ce mafita, amma shugabannin mu ba da gaske suke ba, yan siyasa ba da gaske suke ba.
Yesura kwanaki
akwai idan to cewa su ma malaman addinan nan su ya kamata a ce suna shigowa cikin wannan al'amari, suna tsawatarwa, domin kuwa akwai mabiyan su sosai a cikin abun. Yau akwai wanda ya bada bayanin cewa dan uwa Kabiru yayi magana cewa cikin wayannan shugabanni, domin a cikin wayannan shugabanni na yan ta'adda wani yayi hada maulidi ya ce a zo a yi maulidi, kaga kenan ya danganta abun da addini. Yau ba mu ji wasu malamai daga ciki sun fito sun tsawatar akan wannan abun kowane bangare ba, amma ga wannan abun akwai wani abun nan malamai su shigo abun
malamai da su gunda bakin su ma game da irin wannan al'amari, saboda malamai sun yi bakin jini game da irin abubuwan da suke faɗa tun daga farkon siyasa zuwa yanzu, da haka malamai su cire bakin su daga wannan al'amarin da yake faruwa a ƙasar. Saboda yanzu malamai ne ina ba su shawara ma da su shiru da bakin su.
Malaman ma kwata-kwata ba sa wa'azi akan ta'addancin da ake yi. Sai dai in talaka yayi abu su ma malaman za ka ji suna faɗakarwa akai. Akwai wani malami da kwanan nan ban taɓa ji yayi wa'azi akan yana jawo hankalin matasan arewa akan abubuwan da suke ta'addanci ba ke waye-waye ba. Amma da aka fasa wani Neskash Ankari yana kuka.
gaskiya
da yake yana kuka yana cewa yanzu talakawa sun kai lalacewar siya menene ba ina bibiyan shi saboda ina yawan kallon sunna TV akan abu ba abin kirki ba zaka ji yana kuka amma bai taba fadakarwa akan abin da yake faruwa da talakawa
shirin su ai kuma ai ba daidai bane mutane ana gobara su rike kwano ko su taimaka
lokacin da aka kona mutane yana ina lokacin da aka kona mutane
duk wannan
me yasa bai fito yayi kuka ba
wannan sace da
me yasa bai fito yayi kuka ya fada karba sai lokacin da aka zo ana sata ne zai zauna yana kuka ai shugabanni ne suka jefa talaka cikin wannan
hali
assalamu alaikum Hajji Asibin mai zani kasuwar Nasarawa memba na wannan kungiya na mabuta ba
to me zaki ce kan wannan darasi dan kusan kowa wannan al'amarin ya shafe shi har matsalar tsaron nan ba babba ba yaro kowa zai iya fadawa wannan tarkon shi yasa masana suke cewa kowa sai ya sa hannu wajen wato kawo matsala a lamarin
assalamu alaikum dole ne ce wani abu ko dake a nan kasar namu kuma muna zaman dadane amma muna bi hanyar Kano zuwa gurin sayayya amma ba cikin kwanciyar hankali ba ko kwanan nan sanda aka yi artabu da wata aminiyata Allah ne kubutar da su to na farko matasa musamman yan arewa dan Allah su yi karatun ta natsu su yi tunani su tuna fa arewa kasan su ne ba su da inda za su Najeriya arewa gida ne gida na gado kuma yan arewa su yi tunani masu raunin zuciyar nan wanda suka gabaki daya zuciyarsu ta mace ba imani yan kasan kudu kallon mu suke suna sa baki a kasa suna dariya suna mana nuni da wannan addini namu addini ma ba sahihi ne ba a bakin su saboda in dan musulmi wai ya kashe dan uwan shi musulmi kuma duk a cikin kashe-kashen da ake yin nan ba mai sunan kristan ko na yarbawa ko na inyamurai ko a cikin kristan din arewa sam daga sunan musulmi sai dan musulmi kuma musulmi dan arewa abin shi ai wannan abun kunya ne abun takeici a kasuwa makotana inyamurai ne yanayin da muke ciki da su da yanzu ba haka ne ba saboda sun rena mana addinin mu sun rena mana al'adun mu muna kirarin mu Hausawa mu musulmai amma kuma ga irin abinda musulmi yake yi musulmi na kashe dan uwan shi musulmi suna mana alƙara wannan abin takeici abun kunya da manyan mu na arewa da manyan malaman mu in short ma ai akwai babban malami wanda ya daure ma wannan yan ta'adda
a sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridar ne na yau da jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian na cewa kotun kolin tarayyar Najeriya ta yi watsi da wani doka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu da ke umartar samun yanci ga kotuna da majalisun jihohin Najeriya a karar da gwamnonin Najeriya suka shigar gaban kotun sun buƙaci kotu ta yi watsi da wannan doka na shugaban kasa kuma a hukuncin da daya daga cikin manyan alkalan kotun Justice Muhammad Dattijo ya karanta wanda alkalai shida daga cikin bakwai suka amince da shi ya tabbatar cewa lallai shugaban kasa ya karya doka na kundin tsarin mulkin kasa ta shekarar 1999 don haka babban dokar shugaban kasa mai lamba 10 baya bisa ka'ida sai kuma jaridar Premium Times ake bukata yan gizo daya daga cikin manyan labaranta na cewa kasar Burtaniya ta bayyana aniyarta na hada kai da gwamnatin Najeriya domin tabbatar da tsaro a kasar minista mai kula da nahiyar Afirka Vicky Ford ita ce ta sanar da hakan a hira da ta yi da wani gidan talabijin na Najeriya mai suna Arise News ministar da ta bayyana cewa a shirye gwamnatin Burtaniya take ta hada kai da gwamnatin Najeriya wajen tabbatar da tsaro a kasar ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da tabarbarewa minister Vicky Ford ta bayyana cewa Burtaniya tana bukatar Najeriya ta bayyana mata irin gudunmuwar da take bukata daga gare ta domin tallafa mata sai kuma jaridar This Day daya daga cikin manyan labaranta na ƙarshen mako na cewa akalla mutane 138 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 101 kuma aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na Najeriya a cewar wani rahoto da tsohon jakadan Amurka a Najeriya Mr. John Campbell Peter ji jaridar ta This Day wannan da ya nuna karuwar ayyuka na ta'addanci da ke gudana a Najeriya a 'yan makonnin nan sai a waje ɗaya kuma jami'an tsaro sun kashe akalla 'yan bindiga 124 dai a mako guda da ya gabata kuma ƙarshen makon nan ma dai sai da 'yan bindiga suka sace wani hakimi na garin Bobi a jihar Naija da ke karamar hukumar Marga ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da yanzu haka 'yan bindiga suka kewaye sai kuma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi watsi da shawarorin da wasu gwamnonin jam'iyyar APC suka gabatar masa na zaben ɗaya daga cikin ɗan takararsu a matsayin shugaban jam'iyyar APC a zaben da za a gudanar a ranar 26 na zaben shugabannin jam'iyyar ta APC jaridar The Nation ta ruwaito majiyarta a fadin shugaban ƙasa na cewa gwamnonin na buƙatar shugaban ƙasa ya sawa ɗan takararsu albarka ne abinda kuma shugaban ƙasar ya ce ba zai yiwu ba yanzu haka dai akwai tsaffin gwamnoni da tsaffin ministoci da kuma 'yan majalisu da ke neman wannan mukami na shugabancin jam'iyyar ta APC mai mulki Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma lokaci yayi da za mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Assalamu alaikum gidan radio Muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatosu daga tsohuwar kasuwa a cikin tsakiyar garin Fatosu. A yau ne so na yi kira don Allah don Annabi mai jikoran Allah mu gyara halayenmu. Irin abubuwan da yake faruwa yanzu a ƙasar nan abin akwai tashin hankali akwai ban tsoro. Kowa ya koma yake yi kowa ya koma ga Allah mai ta ikon bufari mai ta addu'o'i Allah ya ce mana amma wallahi tsallahi rashin kyawawan halaye da al'umma suke yi abin babu kyau. Ba zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya babu taimako. Babu kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci da yaro da mai gidansa ba zaman kyautatawa na amana to wannan abin ba zai mana kyau ba. Kowa su yake su yayi kuɗi kwata kowane hali to ba za mu ga daidai ba. Da fatan Allah ya sauya mana Allah ya ba mu halaltanmu duk abin da za mu samu na haramu Allah kada ya ba mu shi Allah. Allah ya ba mu na halaltanmu Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokin da Allah ya tsara mana. Na gode gidan rediyo Muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatosu daga tsohuwar kasuwa garin Fatosu.
Assalamu alaikum sashen Hausa Muryar Amurka sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Dan Allah ku ban dama mu bayyana wani ra'ayi na ko shawara ga gwamnatin Najeriya akan ɗan bindiga da suke yakin arewa. Ina son zan ci kan wannan abubuwa da ita basira wannan kamar ana yakin arewa ne ba masu nuna su yaƙi arewa da ba su samu dama ba to yanzu sun samu dama suna yakin arewa. Tambayar da nake son gwamnati shin gwamnati ba ta dika sarakuna ba su kuma sarakuna ba su yadda da mafarauta da yan banga ba shin gwamnati ba za ta jihar da ake wannan batunar a ɗaya bindigogin da su ɗin yan ta'adda suke zuwa shi a ba yan banga da mafarauta a sa sojoji da yan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu je su yaƙi wannan mutane domin abin da wa'annan mafarauta da yan banga za su yi da ya jami'in tsaron nan da ake sawa da su. Kulmari harabin collaboration ɗin sojoji da 'yan sanda da su ɗan bangar amma ba da wani bindiga toka ba a ba su manyan bindigogi in an je an jawo operation a yi hannu uba gwamnati shin gwamnati ba ta yi bindiga ba kuma su masarauta ko kuma su masu rawani ai sun san duka wani yana kirki da za a ɗauki makami a bashi sun san duka wani ɗan banga kuma ba a ce an ba su makamin lumin da mani su tauna hannunsu a ba su makamin da za a za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da hannun da suke so su zama aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati kayanta shi ne kaɗai hanyar da za a magance wannan tsaro amma wannan gwamnati take da kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gami kuɗi a tsaro to in gwamnati za ta dinga haka shekara duhu ba za a gano wannan matsalar ba. Na farko dai a yi soci da haraji da tsadarin da rayuwa da talakawa ya zama to an samu sauƙin rayuwa komai a sauko da shi ba bayan da ƙarfa shi ba.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amman a taƙaice.
Jiya Lahadi shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare yaucin Ukraine da kuma kimar yankin kasar a daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Russia take yi na dada zama abin da ke iya yiwuwa a cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Wasu sojojin kasar Mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya Lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin kasar, wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa, kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da Salamon Abo da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.